أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باقين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkan mu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar juma'a a yau 17 ga watan ramadan hijira 1447 wanda ya zo daidai da 6 ga watan 3 miladiya 2026 cikin tafsirin mu na littafin Allah madaukakin sarki har yanzu muna cikin suratul ghafir a gabanin mu fara akwai tambayoyi kamar haka yana da kyau idan za a rubuto tambaya a rubuto da shi da alaka da karatu wani abin da muka faɗa ba a gane ba ko kuma ana tunanin akwai gyara a ciki ko kuma abin da ya shafi azumi ko zakar fiddakai kada tambayoyin mu su yi nisa da karatu haka da yawa sai ya zama na mun shiga wani babi daban kuma kila yana da zurfi shi yasa ba kowace tambaya in ta zo ba za mu karanta mu amsa ko wanda kuma za ga ba buƙatar tambaya din ana tambayar ba ta da wata fa'ida ko wani abu na azo a gani akwai wanda kuma za ga tambaya ce amma kamar barin ta shi ya fi alkhairi to dai irin wannan muna tacewa amma dai ni na fi son tambayar da ke da alaka da karatu ko abin da ya shafi azumi da muke ciki ko abin da ya shafi zakafin da kai ko abin da yake da alaka ta kusa da mu wannan yana tambayar kan cewa wajen zakar fiddakai zai iya bada kuɗi kuma zai iya aikawa zuwa garin su ko dole sai garin da yake to waɗannan tambayoyi babu buƙatar su na daidai abinci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace a bayar a zakar fiddakai ana buƙatar shi ba wanda baya buƙatar shi duk waɗannan matakin da suke cancanta a basu suna buƙatar abincin da haka ba buƙatar sai ka yi canza ka koma kan abin da ya shafi kuɗi ba da kuɗi a maimakon zakar fiddakai tattaunawa ce ta malamai da sabani na akwai malaman da suke ganin za a iya bada kima din mutum zai kimanta abin da zai fitar ya bada kuɗin akwai masu wannan fahimta cikin malamai akwai masu ganin cewa manzo Allah ya ayyana abin da za a bayar sa'an min ta'ami sa'i ɗaya na abinci suka ce cewa sai a sa abin da manzo Allah ya faɗa kuma da waɗanda suke cewa za a iya bada kima din za a iya kimantawa a bada kuɗin da waɗanda suke cewa za a tsaya kan abin da nasu ya zo da shi duka sun haɗa kan cewa asali din shi ne abin da nasu ya zo da shi wanda suka ce za a iya yi suna ganin illa suka kalla da dalilai da hikima suka ce za a iya bada abin da yake na kuɗi to amma idan ka kalli zamaninmu mutane na buƙatar abincin ka ba su kuɗin ba abincin za su saya amma akwai kasashen da zaka je ka ga kusan miskinan ba su buƙatar abincin da haka sun fi buƙatar kuɗin duk wanda misali kamar a Makka da Madina na gani za ga ana fitar da abincin amma waɗanda ake ba din in an ba su suke zagayowa kuma su sake sayarwa inda su a can za a ga misali lokacin zakar fiddakai da yadu su nan bakin hanya za ka samu an auna ta daidai abinda za a bayar a kan kowane mutum an auna wani ya zo da shinkafa ya auna mu da nabi sa'i ɗaya ya aje in ka zo sai ka sai adadin iyalanka sai ka ce to ya ba mabukata tunda kila wani yana zaune wanda yake yana ganin ba wanda yake bukatar a bashi in yi siyasa ya fice mutum goma mutum biyar adadin mutane sai ce a ba mabukata to sai ga mabukatan an ba su musamman mutanenmu sai kuma ya zagayo sake sayarwa da wannan saboda baya bukatar abincin abinci ba mai wahala bane a kasar kusan da musamman da azumi zai wahala ka zauna da yunwa ga shi na ana tarabawa a wurare daban-daban da wuya ka je masallaci ka tarar cewa musamman masallatan cikin unguwa ma abinci ake kawowa mai kyau kila harami ne za ka ga ana ba da laban da yar gurasa da dabino amma in ka shiga cikin ungwanni da yake nan ba hana a kawo abinci ba can harami akan hana a shiga da abinci dan zai iya lalata masallaci safety seria akai irin abin da ya shafi dabino da yar gurasa da dan laban haka wanda ba zai bata gurin ba to in ka je masallacin gwa za ka abinci ne ake kawo mai kyau wanda anan sai gidan mai hali zai ci to kaga ba su bukatar abincin to irin nan an ce ka ba da kima din kaga ba laifi tunda nan waɗanda suke cancanta a ba zakar su kuma ba abincin suke bukata ba amma kamar nan garin mu kasar mu yanzu akan taliya kwaya ɗaya ɗayan ana raba sai a kashe mutum taliya kwaya ɗaya to har sai ka tsaya kana tunanin cewa in ba da kuɗi ko in ba da wannan da haka ni fahimta ta ba bukatar wannan kurin ka zuba abincin ka bayar akwai mabukata wanda kuma abincin suke nema magana ka dauka kai wani gari mai taso baka ba wanda suke tare da kai suke kusa da kai sai in sun wadata sai a matsa gaba shine abin da yake yana magana cewa waya mutum zai gane bai fada cikin addu'a da manzon Allah yayi ba to wanda watan Ramadan ya shigo har ya fita ba a gafarta masa ba manzo Allah ya yi mummuna addu'a ga wanda Ramadan ya shigo har ya fita ba a gafarta mai biya zai gane to sai za ka gane kowa illa ka dage dagewa za ka yi da aiki kurin ka dage yin abu na kwarai da barin abin da yake bai da kyau amma ganewa ai ba wanda yake da tabbas tunda ba wahayi za a yi wani ya ce kana ciki ko baka ciki ba sai dai kyakkyawan fata da kuma jin tsoro to shi kuma mumini yana rayuwa tsakanin waɗannan abubuwa guda biyu kyakkyawan fata ga Allah inda yadda nake azumi yadda nake kaza ina sa ran zan samu rahmar Allah wannan abu ne mai kyau ba a hana ka bara jaji kenan sannan a gefe guda kuma ka mutu ya dinga jin tsoro Allah ya karba ma ko Allah bai karba ba kullun yana cikin wannan kuma sai ya ƙara himma da haka ba wani abu da zaka ce wai kai sai mutum bai shiga ba saboda ai ita rayuwa karshe ake kallo yanzu kila wani za a ganshi yana ta sako a cikin Ramadan din ka je ka yanke mai kunci ka ce ai wancan addu'ar manzo Allah ta hau kanshi kuma karshen rayuwarsa kila zai zama mutum salihi nagartacce ya mutu akan aikin alkhairi kai ka bai wani hukunci na daban kuma Allah ya sa ya cika da wani abu na daban to shi yasa in dai musulmi ne kar kai mai hukunci in kaga yana sako ka ji mai tsoron azabar Allah ba laifi wani ina ji mai tsoron azabar Allah wani ana guje maka samun Allah amma ba yankewa ba in yana aikin alheri kuma ba za ka bada yaqini ka ce dan aljanna ne ba sai dai kyakkyawan fata da kyakkyawan zato cewa wani yana zai samu rahmar Allah saboda abin da yana alkhairi wannan shine abin da yake daidai wannan shi shekaran jiya kai tsokaci akan tahiyatul masjid a harabar masallaci ga wanda bai samu wuri a cikin masallaci ba to tambayar sa nan idan mutum idan ya tahiyatul masjid a harabar masallaci sai kuma daga baya ya samu wuri a cikin masallacin zai sake yi eh za ka sake yi ba laifi wanda ya shigo masallaci tahiyatul masjid yana zaune sai wani abu ya fitar da shi alwala shi shawarwari ya tafi ya sake alwala ya dawo to zai sake tahiyatul masjid amma in irin fita ce misali ya zauna sai wani ya leko mai magana daga nan sai dai cikin rabin minti ya dawo ba bukatar sai ya sake tahiyatul masjid amma wanda har zai fita tunda yanzu kana haraba daga baya ka hango wuri cikin masallaci sai ka matso ba laifi ka sake tahiyatul masjid a wannan babu laifi wannan yana tambaya cewa hukuncin jam'in da ake bayan sallamar limarin wanda ake yi liman yana cikin sallah a bayansa kamar da azumi ga wanda ba su samu isha ba wato wanda ba su samu isha ba suka zo suka tara ana tarawih sai suka koma can gebe suka yi jam'in isha din su in gebe suka koma muna nan masallaci muna tarawih suka koma can waje suka yi sallar isha babu laifi amma in cikin masallaci ne to idan raka'a biyu ake ana yin sallama su bi liman in yayi biye sallama su tashi su ci ko biyin shi ne abin da yake daidai to wannan ina ji kamar mun karanta irin wannan tambaya a baya kila na ce ban fahimta ba yana magana islamiyyo hukuncin islamiyyo da ake yin online malami zai gaya ma hukunci ba tare da ka san waye shi ba da neman ilimi ta hanyar sauraron malaman da ka san shi yana bayanin littafi kana dubawa babu laifi dan mutum ya nemi ilimi ta online ba laifi kurin da abinda da yake da mahimmanci da ya ambata mutum ya san a gurin waye zai karatu din wannan yana da mahimmanci amma dan yana wata kasa kana wata kasa ka kai mai tambaya ba ka amsa ko ka buga mai waya ko ka kira shi video call ko wani amma kamancin haka duk ba laifi za a iya daukan karatu ta nan balma ana daukan karatu ta nan yanzu ga jami'o'i nan da yawa da haka ake yin karatu din kuma karatu ne amma magana shi tabbai baka san mutum ba wannan yana da matukar muhimmanci ba kurin kowa zaka buga waya ka tambaya ba ko kuma ka saurara ba sai in ka san waye dan ka san me kake ciki saboda ilimi addini ne ba a daukan shi gurin wanda ba a san shi ba musamman a wannan zamani da yake akwai abubuwa da yawa waɗanda suke akwai matsala a cikin su wannan yana maganar hukuncin wasiyar da ta hada duk wani abin da mutum ya bari ai masa tunda kan ma'ana in mutum ya mutu da wanda yake min sabaci ko kuma da wanda zai mai sallah ko su a makamancin haka yana cewa duk za a iya hadawa duka ita wasiya duk wani abu mai muhimmanci zaka iya fada a ciki ma iyakance ba duk abin da ka san yana da muhimmanci mutum ya ce ana bi na bashi wani da wani suna bi na bashi kaza da kaza ni kuma ina bin wani in na mutu wani ya min wanka ko wani ya min sallah in na mutu akwai kaza da aka bani ajiya shi wani abu mai muhimmanci ba laifi idan mutum ya faɗa a wasiya kuma dama shine wasiya din wasiya ana yin kan abin da yake da muhimmanci ne ba wai kan komai da komai ba da haka yin wasiya din shari'a ba ta iyakance ba kai zaka duba gurgurdan abin da kaga ya dace ka faɗa sawa'un haƙƙi ne akan ka ko haƙƙi ne naka akan wani ko wani abu kaga ana yin mara kyau baka so ai maka to sai kai wasiyaci da cewa idan na mutu kada ayi kaza wanda yake ba mai kyau ba musamman abinda zai iya shafar mutum ya zama ya san ana yi bai hana ba to idan ya mutu to wannan zai iya shafar shi da haka duk wanda ya san akwai wani mummunan abu da ake yi a unguwarsu ko a cikin danginsu ko a jama'arsu idan mutum ya mutu kuma mara kyau to ba da yi ya bada wasiyaci cewa in na mutu kada ayi min kaza in na mutu kada ayi min kaza maganar kamar zaman makoki da ake yi shi zan makoki abinda yake bai da asali a shari'a shine wancan ya bar aikinsa wancan ya bar nashi a zo a taro a zauna wannan bai da wani dalili ba wani dalili amma wanda aka yi wa rasuwa dan mutum ne mai jama'a yana tunanin za a zo mai ta'aziyya dan ya tsaya duk wanda ya zo ya karfi ta'aziyyar shi ba laifi bane saboda in ya tafi ma za a yi ta neman shi amma wancan ya bar wancan ka zo kaga an zo an cika gidan mamaci musamman in mai hali ne gaba ɗaya layi ya cike ba hanyar wucewa wannan bai da asali a shari'a wannan shine malami suke magana amma shi wanda aka yi rasuwar idan yana tunanin mutane za su zo neman shi dan ya dan jinkirta ba laifi inda kuma zai fice ya tafi wani abin da ya kama shi wani haƙƙi na kama shi to kuma bai saba shari'a ba to irin wancan din da ake yi a zo a cika guri idan ma mai hali ne abokansa suna kawo kaji da kayan abinci da kayan marmari ya zama kamar wani biki to wannan babu shakka ba daidai bane ba laifi idan mutum ya yi wasiyaci kada a yi mai wannan saboda bai da wani asali a shari'a balma nau'i ne na niyya haka mai da wani daga cikin magabata yake faɗa cewa suna lissafa yin abinci dan mutuwa da taruwa da cin abinci yana cikin abin da manzon Allah ya hana da irin wannan niyya din to irin wannan ba laifi amma wanda abin ya shafa ya tsaya ya karbi taziya din ba laifi bane ba laifi bane domin ko ma ka ce ba za ka yi ba ka tafi dole ne za ka yi ta amsa kiran mutane a ce wane ya zo musamman mutumin da yake hulɗa da jama'a da mutane to kaga ba laifi amma wasu su zo su taro kuran a tare ai kwana uku ko bakwai to wannan shine abin da ake gujewa a jiya mun tsaya kan aya ta 17 yanzu insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta 18 cikin suratu Ghafir bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa anzirhum yawmal azifati idhil qulubu ladal hanajir kadhibin ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع
نعم الله يجي وأنذركم كي مسو غرغدي كغرغدي سو يوم العازفة يوم العازفة تكو لا نر مي فسن تو ورانا القيامة كينا إذ القلوب لدى الحناجر يا إن ذكا تازا سزما أدي دي مقوبرو كاظمين سنة كده تورو da kuma fushi da firgici ma lil zalimina min hamim azzalimai ba su da wani masoyi wala shafi'in ko wani mai ceto yuta da za a yi mai biyayya ko da za a bi shi ya'lamu qa'inatal ayun bakaran tan ba ko Allah ya ce wa anziruhum kai mutsu gargadi ma'ana kai mutsu wa'azi su waɗannan waɗanda suke tare da kai me za kai musu gargadi yawmal azifa rana mai gabatowa kalmar azifa da larabci tana nufin kusanci tana nufin kusanci kamar yadda malaman lugha suke fada ma'ana rana ce da take ta kusa wannan yana nuna kusancin tashin alkiyama alkiyama tana dab da tashi Allah madaukakin sarki shi yasa ya kira ta da wannan suna a wani gurin Allah ya ce azifatil azifa wannan mai zuwa mai kusanci din ta kusa laysa laha min dunillahi kashifa a wani gurin Allah ya ce iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar alkiyama ta kusa wata ya tsage tsagewar wata wanda ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin alamun tashin alkiyama sai dai alamomi ne kanana to wata ya tsage alkiyama ta kusa a wani gurin Allah ya ce iqtaraba linnasi hisabuhum hisabin mutane yayi kusa yayi dab a wani gurin Allah ya ce ata amrullahi fala tastajilu labarin Allah ya zo da haka ma kada ku nemi gaggawar yin shi ya riga ya zo a wani gurin Allah ya ce falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladina kafaru wa qila hadha alladhi kuntum bihi tad'un duk wannan yana nuna kusancin tashin alkiyama kai kake ganin ta kamar da nisa amma a gurin Allah kusa take babu wani nisa a gurin Allah kuma kai din ma malamai na cewa wanda ya mutu alkiyama sa ta tashi da kai din ma in ka kalli adadin shekarunka da kwanakinka da abinda zaka yi to alkiyama ta dab take da kai domin kowa dab yake da mutuwa ko da mutum shekara 100 zai yi to tunda an sa ajali to yana dab da cimma wannan ajalin domin duk abinda aka sanya mai ajali to mai zuwa ne duk abinda aka ce zai zo to zai zo kurin wahala ta a fara lissafi a fara hidaya shine kurin mai wahala amma zai zo to dan haka Allah ya ce kai musu gargadi wannan ranar ta dab wanda ga ta nan za ta zo izul qulubu ladal hanajir yayin da zukata suke wajen makogoro sun ma'ana dago wasu daga cikin malaman tafsiri suka fassara anan da zahiri suka ce alqulubu ladal hanajir tabbas zukatan ne zuciya za ta baro inda take dan tsoro za ta zo daidai makoshi ita bata fita ba ita kuma bata koma ba shine Allah yake faɗa nan kazimina suna cikin ma'ana fushi da tsoro wasu ka ce kazimina ai sakitina suna masu yin shiru amma ba shirun haɗe da tsoro yauma yaqumur ruhu wal mala'ikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahu arrahmanu wa qala sawaba ranar da mala'ika jibril zai tsaya da mala'iku sahu sahu Allah yace ba sa yin magana ba wani wanda zai magana a ranar sai wanda Allah ya bashi izini da haka anan kazimina sakitina suna masu yin shiru ranar da zukatan za su zo daidai wannan wajen suna cikin tsoro suna cikin firgici suna cikin tashin hankali Allah yace to kai musu gargadin wannan ranar da za ta zo wasu ka ce anan qizul qulubu ladal hanajir kinaya ce ta tsoro tsoron ya kai kamar zukatan su suna makoshi kamar zukatan su za su cire saboda wannan tsoro da suke ciki da haka kazimina suna cikin firgici da rashin yin magana sai Allah ce malil zalimina min hamim azzalimai a wannan rana waɗannan kafirai ba su da wani masoyi da zai iya amfana su ba wani masoyi da zai iya amfana su dan a ranar soyayya ba za ta yi amfani ba ga wanda bai bi Allah ba sannan wala shafi'in babu wani mai ceto yuta'u da za a yi mai da'a da zai zo ya ceto ya kubutar da su anan ceton da aka kore shi ne ceto na kafirai ceto wanda kafirai suke raya allolinsu za su yi musu ababen bautarsu za su yi musu Allah ya ce babu wannan Allah ya kore wannan kamar yadda muka yi bayani a karatun da ya gabata cewa akwai ceto da alkur'ani ya tabbatar shi ne ceto wanda za a yi da izinin Allah na shi wanda zai ceton da kuma wanda za a ceta Allah zai ba da izini ga wanda zai yi ceto sannan Allah zai ba da izini ga wanda za a ceta wanda ayoyin alkur'ani sun tabbatar da wannan wanzal ladhi yashfa'u indahu illa bi izni waye zai ceto a gurin Allah sai da izinin Allah ba wanda zai ce da izinin Allah wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda wannan aya ma tana tabbatar da wannan ceto din akwai kuma ceto da alqur'ani ya kore kamar wannan da muke gani ceto ne da kafirai suke raye cewa za a yi musu ababan bautar su za su yi musu ko kuma ceton da wasu mutane suke raye wasu mutane za su yi musu ba tare da izinin Allah ba ko da mutum ya dauki wani mutum ya ce ai ranar alkiyama zai cece ni kun san a shekarun baya can abinda ma yake gaya mutane akwai shehun da zai zo da riga da aljihu ana fada mutane wannan zai zo ranar tashin alkiyama ya kadi ban mabiyansa yana kai su aljanna to kaga wannan da alqur'ani ya kora wannan ba wanda zai ceto sai da izinin Allah da haka in ma wannan ba wanda ake fada zai yi ceto to ba zai yi ba sai Allah ya ce yayi bai isa yayi ba sai Allah ya bashi izini sannan shi ma wanda za a ceta sai wanda Allah ya yarda da haka ba ka da wani abin da zaka yi a nan duniya face ka bi Allah ka yi imani ka tsaya kan tauhidi wannan shi zai saka samu ceto da kake fata kamar a karatun da ya gabata mun fado su abuwa da manzo Allah ya ce duk wanda zai samu ceton shi to kaga wannan abin zaka yi sai ka sa rai da samun ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka a ranar waɗanda suke zalunci suke shirka ba su da wani makusanci da zai amfane su babu wani mai ceto da zai cece su domin a ranar komai ya riga ya yanke a wannan ayar da muka karanta za mu fanci kusancin tashin alkiyama alkiyama kusa take da aka duk wanda zai dage ya dage wanda kuma yayi sakaci to zai zo kuma yi nadama ranar da nadama ba za ta yi amfani ba sannan wannan aya tana gwada mana wannan ranar tashin alkiyama rana ce ta tashin hankali rana ce da kowa yake cikin firgici sai wanda Allah ya amintar sannan kuma aya tana gaya mana babu wani wanda zai ceci wani ko wani masoyi da zai amfani wani in dai ba Allah madaukakin sarki mutum ya bi ba in dai ba Allah ne ya ba da izini ba to babu wani masoyi ko wani maceci da zai ceci mutum sai Allah ya ce ni
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير
الله يشي يعلم قائلة الأعين الله يعلم هائنشين إدانو كو إدانو وما سو هائنش وما تخفي الصدور دا عبين دا زكا تاسفي هويوا والله يقضي بالحق الله ينعيه حكمشي دا غسكيا والذين يدعون من دونه وأن دا سكي بوتا وكما باين الله لا يقضون بشيء باسا ينشي حكمشي دا كومي إن الله حقيقة الله هو السميع شيني ميجي البصير كما ميجاني الله ملوك كن سركي يشيك مدى بيان فادن إلى منسى نسان الدكتا أبن لي كفاروا يعلم خائنة الآيون الله يعسن هائن شن إدانوا ونيرانا سن الله دا دكتا قومي حتى واند زي كان إدان سنغواني دنير نونا مسي وانا أبو سابان أبن دا ake yake a zahiri to Allah yana sani kuma ya gani babu wani abin da Allah baya gani anan qa'inatul a'yun malamai sun yi bayani daban-daban wajen tafsirin ta wasu suka ce shine mutumin da zai shiga wani gida sai a gidan ya ga wata mace mai kyau tana kai kawo sai ma'ana idan ya lura ba a ganin shi sai ya zama yana kifta mata idanuwa idan ya lura za a ganshi kuma sai ya kame ya dake nuna kamar bai yi ba da kuma an ga fada sai ya kimta mata ido mana yana so ya mata wata alama dake nuna bukatar sa ko sha'awar sa ita kuma idan gine shi sai ta biye mata to Allah ya san wannan da wannan zai faru Allah ya sani da haka qa'inatul a'yun suka fassara da wannan wasu kuma wannan zai iya zama misali wannan zai zamu iya daukan shi misali ne na irin abinda zai shiga karkashin aya misali ne da irin abu ma'ana irin wannan zai shiga karkashin ayar kuma ana samun irin wannan ko da haka ma ko ba a cikin gida ba wani zai ga mace tana tafiya akan hanya kila yana zaune cikin mutane ko shi ma yana tafiya ya kifta mata ido ta kifta masa su yi abin da suke da idanu sannan su san yadda za su yi sadu da juna ko na makamancin haka to dai Allah ya san wannan kada mutum ya dauka tunda mutane ba su gane ba sai sun gafala yake yi to haka ba wanda ya sani a Allah yana kallo wasu kace qa'inatul a'yun shine al-ghamd ma'ana suka da wani zai yi ko ya fice da ido ko kuma mutum ya ce ra'aitu wa lam yara mutum ya zo ya ce na gani alhali bai gani ba to anan idan sai yayi a'incin idanu domin ya ce ya gani bai gani ba ko kuma mutum bai gani ba ya ce ya gani bai gani bai ce ya gani lam ara ban gani ba wa kadira alhali ya gani to duk wannan yana cikin abinda ake kira kha'inatul a'yun abinda ayar take so ta gwada mana babu abinda Allah bai sani ba da ka yi yadda muke zaune din nan da wani zai kimta wani ido in abu ne mai kyau Allah ya sani in mummuna abu ya umarce shi da yi Allah ya sani da haka Allah ya san dukkan komai wa ma tukhfi sudur da abinda ba kira za su ke koyewa wanda ma bu su bayyana ba abinda mutum bai bayyana ba abinda zuciyarsa ta koye Allah ya sani wannan aya tana nuna mana girma da fadi da ilimin Allah babu abin da zai buya ga Allah madaukakin sarki raddi ne ga gudatul qadariyya masu cewa Allah bai san komai ba sai abin da ya faru wannan kafirci irin waɗannan ayoyi suna musu raddi babu abin da Allah bai sani ba dan haka kamar gargadi ne dan kada mutum ya kuskura ya koye kafirci ya bayyana musulunci yana da tangoyi Allah bai sani ba Allah ya sani dan haka waɗannan munafikai da suke koye kafirci su bayyana musulunci to sani Allah ya san abin da ke cikin zukatansu haka nan waɗanda suke cutar da mu'minai ko su cutar da ƴan uwansu ta hanyar idanuwa ko harara ko yafice ko wani abu a kifta ido dan cutarwa da wata magana ko ma abu ne na kirki mutum ya kifta ido dan ayi abu na kirki to Allah dai ya sani da haka mutum ya san me yake Allah ya san dukkan komai babu abin da yake kuya ga Allah madaukakin sarki to in Allah ya san komai to fa ba zai kyale ba wallahu yaqdi bil haqqi Allah yana yin hukunci da gaskiya akwai ranar da za a sanya ma'auni a auna abinda mutum yayi idan yayi kyakkyawan aiki a saka masa da kyakkyawa in yayi mummuna a saka masa da mummuna innallaha haqiqa Allah huwa as-sami'u shine mai ji ji cikakken ji ba irin ji na dan adam ba da dan adam yana da iyaka na dan adam yana da abin da yake iya ji yana da abin da baya ji inda zaka zo na gurin ƴan cana misali kana Bahaushe baka jin cananci za su ta magana baka san me suke faɗa ba kai ma kai tai bus san me kake faɗa ba in kun hadu sai dai ku yi magana da hannu da ishara to Allah yana jin ba wani yare da Allah baya ji kowane mai yare Allah yana ji in ka je aikin haji ko umara za ga mutane ana dawabi jinsi daban-daban kowa kuma Allah yake kira wani za ka je da larabci yake wani da yaren garin su yake kai dai za ka je da kullun yana kai kila ma a yaren ka je ta kalma kaman mazaki amma Allah ya san me yake faɗa kuma Allah zai biya mai bukatar shi ga dabbobi da suke rayuwa ga tsuntsaye da suke rayuwa ga kwari da suke rayuwa ga abubuwan da suke daskararru duk waɗannan suna da yarika suna da maganganu Allah kuma yana ji Allah yake babu wani afaci yana wa Allah tasbihi amma ba ma fahimta to kaga wannan duka dan adam bai da karfin jin wannan duka yadda mutum ya kai da jin yare akwai yaren da baya ji yadda mutum ya kai da karfin ji akwai inda an yi magana ba zai ji ba to Allah madaukakin sarki shine cikakken mai ji da haka babu wani abin da za ku yi ku koye wa Allah sannan shine al-basir mai gani gani ba irin na dan adam ba ba irin na halitta ba kai ganinka yana da iyaka diyar da idan kai sai da karbi akwai abin da ba za a gani ba wani abu ma a gaban ka zai zo wuce ba za a gani ba amma Allah yana gani kuma yana ji Allah ya san tafiyar tururuwa a cikin duhun dare akan bakin dutse yayin da take tafiya kaga tururuwa ko yanzu a gaban ka take tafiya ba ka jin karar tafiyar ta to Allah yana ganin ta yana jin ta to balantana kuma abinda ke kasar ruwa Allah yana ganin shi yana jin shi shi sa Allah yake azurta shi ba wata dabba a bayan kasa ba sai azurkin ta yana wajen Allah to Allah yana da ji yana gani dan haka in kun tashi ku yi aiki na kwarai ku yi abinda Allah zai saka muku kyakkyawan sakamako domin ku akwai ranar da Allah zai bijirar da ayyukan ku babu abinda zai buya sai Allah ce wallazina yad'una min duni waɗanda suke kira kuma bayan Allah waɗanda suke bauta kuma bayan Allah na gumaka na kishiyoyin da suka san yawa Allah waɗannan la yaquduna bi shay ba sa yin hukunci da komai mana ba sa mallakar komai ba sa hukunta komai ba wani abin da za su yi hukunci a kan shi babu yanzu wani wanda ake bauta wa mutum ne ko aljam ko mala'ika ko kuma wani dodo ko wata dabba da yake yi hukunci da sama yake sama tai ruwa sai Allah ya ga dama ko ce kasa tantar da sirri sai Allah ya ga dama Allah bai ga dama ba za su bai da iko da wannan amma Allah da ya tashi lamarin sa inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun da Allah ya umarni shikenan an gama amma duk waɗannan ababen da ake mota ba su isa su yi umarni da komai ba irin waɗannan ayoyi suna da fito maka bambancin Allah mahalici wanda ya cancanta da bauta da duk wani wanda ake bauta kuma bayan Allah ba su cewa komai Allah ne irin waɗannan ayoyi kamata su nazarta idan ka ce wancan azin Allah ne wannan ma Allah ne wannan Allah ne ina ikon su a cikin me suke suna da iko su wani abu shi yasa wancan kafiri da ya jayya da Annabi Ibrahim Annabi Ibrahim yana ce masa Allah yana rayawa yana kashewa alam tara ila allazi hajja ibrahim fi rabbihi an atahu Allahu al-mulk ganin Allah ya bashi mulki iz qala ibrahim rabbi allazi yuhyi wa yumit yanda Annabi Ibrahim yace ubangiji na yana rayawa yana kashewa qala ana uhyi wa umit shi ma saboda cikar rashin kunya da jara'a sai ce ni ma ina rayawa ina kashewa sai aka mutane ya kashe daya yace dayan ya tafi shi wai ya raya kenan ya kashe wanda anan bayan Allah ya ce nuna ikon shi sai ya daki wanda zai kashe din kuma yake mutuwa ai ita mutuwa daga Allah ne wannan abun da mutum zai yi ya mutu sababi ne yasa sababin yake bambanta wani rashin lafiya za ta kashe kuma rashin lafiya zazzafi wani kuma zazzafin zai ya warke wani ciwon hannu wani ciwon kafa wani mota wani kowa da abin da zai yi zai zama ajalin shi dan a nuna maka ba wannan abin bane yake kashewa shi wannan abin sababi ne amma musabbibul asbab shine Allah madaukakin sarki da haka da ya kashe daya ce daya tabi inda Allah ya ga dama sai dayan wanda yayi da kai mutuwa wanda aka ce ta mun kuma ya mutu amma Allah yana istijrabi sai Annabi Ibrahim ya ce to mun ji wannan ubangiji yana fito da rana qala ana uhi wa ummi qala fa inna Allah ya'ti bi shamsi min al-mashriq Allah yana fito da rana daga mahudarta fa ati biha min al-maghrib kai yanzu ka zo da ita ta inda take faduwa babu hitan ladhi kafa sai rikici dan yanzu ba zai iya yin wannan ba waccan ma ba yi yayi ba to amma a sallama da dari to yi wannan to tanan za a sai ya fahimci cewa shi bai cancanta abauta masa ba kuma Allah ne ya cancanta abauta masa domin wannan tsari ne na Allah to masu cewa komai Allah ne su kalli waɗannan abubuwa da suke cewa Allah ne ina suke da sibobin Allah a tare da su ina suke yin aiki irin na Allah shi yasa anan Allah ya faɗa abin da yake na hukunci na zartarwa amma waɗanda ba Allah ba Allah ya ce la yaquduna bi shay'in ba sa hukunta komai ba za su iya yanke komai ba saboda mai ba su da iko inna Allaha haqiqa Allah huwa as-sami'ul basir shi ne mai ji kuma mai gani dan haka yana jin dukkan abin da bayi suke kuma yana ganin dukkan abin da bayi suke aikatawa wannan aya tana kira zuwa ga mutum yi abin da zai samu kyakkyawan sakamako a wajen Allah kuma tana gwada cewa duk wani abin da ake mota kuma bayan Allah gajiyayye ne kasashe ne bai iya yin komai sai abin da Allah madaukakin sarki ya hukunta sannan tana bayanin sifatuwar Allah da ji wanda ya dace da zatin Allah sannan tana nuna kuma ubangiji ya sifatu da gani irin wanda ya dace da zatin Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسل بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب.
نعم الله يشي أولم يسيروا في الأرض za su yi tafiya ba a ce ba za su yi tafiya ba ba su yi tafiya a bayan kasa ba fa yanzuru kaifa kana akibatul ladina kanu min qablihim su duba su gani yaya karshen waɗanda suke gabanin su ya kasance kanu hum ashadda minhum quwwa su waɗanda suke gabanin su sun kasance sun fi su tsananin ƙarfi wa asaran fil ardi da kuma gurabu da suka bari na ƙarfi da ke nuna gine-gine a bayan kasa فأخذهم الله بذنوبهم أما دكتا سابا وألّا سي ألّا يكاما سو جليت كنس وما كان لهم من الله من واق باسد ونمي تاليا تقوجا ألّا مدوك كنسركي ذلك وأن يافارني نكام دا ألّا يمس بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات من ذنن سنعزو مسد آيوي بيّنن فكفروا سي ستكابرتي فأخذهم الله سي ألّا يكاما سو إنه قوي حقيقة الله من سنن كرفين شديد العقاب من سنن عقوبة ما يعني الله مدعوك تنسركي يا نون جزيا والأبوان دعشي بوتا واندبا الله با سي الله يكراني حرو يو وتنن ما تبجري وبوتا والله الله يكراس لتي وفي تفيا أبا ينكسا أولم يسيروا في الأرض أشياء ينزوك بسي تفيا أبا ينكسا با وتنن ما تقري تاكي يا رسول الله بسي تفيا أبا ينكسا me zai hana su tafi a bayan kasa fa yanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim su duba su gani yaya karshen waɗanda suka gabace su ya kasance ma'ana na al'ummomin da Allah ya halakar da abin da ya afka musu na azaba duk da sun fi su karbi shi yasa hikima ta Allah sai ya bar wasu alamun da gurabun na azaba sai yake idan mutum ya zo ya gani ya dauki jina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku shiga gurare da aka halakar da waɗanda suka gabata face kuna masu kuka ko kuna masu kukan zuci bana kuna cikin kankan da tsoron Allah kuna jin tsoron Allah madaukakin sarki to irin waɗannan wurare Allah ya bar su ne dan ya zama ishara ga wanda suke na baya in ka je Madainu Salih wuraren da mutanen Annabi Salih suka zauna a Tabuk zaka ga irin waɗannan wurare din haka nan yanzu in ka je Khaibar inda Yahudawa suka zauna Khaibar a Madina mantikan Madina ka je Khaibar garin Khaibar kaga irin duwatsu irin yadda suka rayu a wannan wurare amma sun zama tarihi ka zo wurare da dama zaka ga yadda Allah yi da irin waɗanda suka yi waɗannan ayyuka ka je Misra kaga abinda a Haramat na mutanen Misr da suka samu irin wannan jadar ya dadin da ake yi da sauran to duk waɗannan zai kana maka duk masu yin waɗannan aiki ba wanda yake kare kanshi daga wajen Allah madaukakin sarki yayin da azabar Allah ta zo to haka nan al'umman da suka gabata Allah yake su tafiya a bayan kasa su gani yaya karshen waɗanda suke gabanin su ya kasance waɗanda sun fi su karbi Allah yake kanuhum ashadda minhum quwwa sun fi su karbi al'ummin da suka gabace mu na Samudawa da Adawa da waɗanda suka gabata sun fi mu karfin jiki kamar yadda yake muka yi bayani halitta raguwa take yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi ingantacce yana cewa Allah ya halicci annabi Adam tuluhu 60 zira'a tsawon shi zira'i 60 zira'i ma'ana kamar kamu guda ko kuma abin da yake na auna gaba guda annanta in ka aura shi ne zira'i to zira'i 60 sai manzo Allah ya ce halitta bata bushe ba tana raguwa har zuwa tashi na kiyama da haka wadannan sun fi mu girman jiki sun fi mu tsawo sun fi mu karfi mun karanta cikin suratul a'raf da wasu surori na alqur'ani yadda suke yadduna jibala buyutan duwatsu suke bi sassabe su gida su haka dutse da hannu mugayen sai da na'ura su yi gida su shiga shi yasa da Allah ya gaya mana yadda aka halakar da su da Allah ya tashi siffata mana yadda suke a kwakwance sai Allah ya siffata mana su da bishiyar dabino zaka gansu a kokkonce sar'a ka annahum a'jazu naqlin khawiya saboda duk wanda ya san bishiyar dabino ya san tana da tsawo to haka iska ta dinga kayar da su sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fatara alqawma fiha sar'a ka annahum a'jazu naqlin khawiya kai ka ce ku cicirin dabino ne aka kayar da su haka suke a kokkonce saboda yadda iska ta bi ta bige su iska Allah ya saka musu to waɗannan mutane Allah ya ce su tafi su gani mana to me yasa suke karyata ayoyin Allah wa atharan sun fi su gurabu fil ardi a bayan kasa ma'ana sun bar gurabu a bayan kasa na gine-gine na wurare na gidaddaji abinda waɗannan ba za su iya ba a wani gurin Allah ya ce walaqad makkannahum fima in makkannakum fi mun tabbatar da su mun ba su ƙarfi da iko a bayan ƙasa abinda ku ban ba ku ba a wani gurin Allah ya ce sun bari wa sun bar ma'ana gurabu a bayan ƙasa wa amaruha aktsara mimma amaruha sun raya kasar fiye da yadda kuka raya saboda yadda Allah ya ba su ƙarfi da waɗannan to ku je ku ga waɗannan amma duka Allah ya halakar da su fa aqazahum Allahu bi dhunubihim Allah ya kama su da zunubansu kalmar aqaza tana nuna irin kamun da Allah ya musu kamu ne na azaba kamu ne na tsanani Allah ya ce wa ma kana lahum min Allahi min wa ba su da wani daga wajen Allah wanda ya kare su daga wannan azaba wanda zai hana wannan azaba ta same su Allah ya kama su manin Allah fa aqazahum Allahu bi dhunubihim Allah ya kama su da zunubansu ya nuna Allah yana kama mutane da laifukansu idan laifuka suka yi yawa sai Allah ya kama al'umma da wannan laifuka din da haka zunubi yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo kamun Allah madaukakin sarki shi kuma Allah yana kama bayi da abin da yake ko da ruwa ko da iska ko da wuta ko da tsuntsaye ko da kwari duk abin da Allah ya ga dama zai iya kama bayin shi da su da haka bayi su ji tsoron sabawa Allah su ji tsoron yin zunubi domin Allah yana kama mutum da zunubin shi idan Allah madaukakin sarki ya ga dama sai ya kama mutane da zunubin su tun a nan duniya wa ma kana lahum min Allahi min wa sai Allah ya faɗa jarili zalika wannan kamun da aka yi musu bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat manzannin suna zuwa musu da hujjoji dalilai in ka karanta alqur'ani duk annabin da Allah ya aiko zai zo da abin da yake karfafa shi haka manzon Allah ya faɗa yace babu wani annabi face an ba shi abin da zai karfafa shi mutane su imani tare da shi an ba shi mu'jiza mu'jiza ita ce ayar da Allah yake bai wa annabawa alqur'ani ya kira ta da aya shine wani abin da yake na gaskiya ba rifa'ida ba kuma mutum ba zai iya yi ba aljani ba zai iya yi ba sai annabi ya zo yi wannan aiki mu'jizar annabawa aljanu ba sa iya yin ta aljanu ba sa iya yin ta mu'jizar annaba mutane ba sa iya yi masu tsafi ko rufa'ido ko bokanci waɗannan ba za su iya mu'jiza ta annabawa ba in ka karanta alqur'ani za ga mu'jizar da Allah ya bai wa annabawa ba wani mutum da zai iya yin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ruwa yana fukowa daga cikin ɗan yatsun shi inda za a yanka ɗan yatsun ka sai dai a ga jini to amma ta ina ruwan yake fitowa mu'jiza ce wani surkun nabi sai yi irin wannan ba haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku tikiri yana masa magana yana mai dutse yana mai sallama a garin Makka da manzo Allah ya bar ku tikirin da yake hawaye hudu ba akan shi a Madina akai mai minbari ran da ya bari sai aka ji ku tikirin yana kuka sahabbai sun ji kukan sai da manzo Allah ya zo ya taba shi ya lallashe shi sannan ya ciro mu'jiza ce idan ya zo ne mai ruba'i da nuna ma yace yana magana ruba'i da ne ba hakika bane ba zai iya yin hakikar ba zai iya yi ba shi yasa harkar irin ta yan bori da aljanu da ake yi da tsari idan aka yi ta a gaban bawan Allah na kwarai kuma yayi ambaci sunan Allah lalacewa take saboda dama shedanu ne kuma shedanu an karanta alqur'ani koran su yake idan kai an karanta alqur'ani sai alqur'anin ya kore su sai abin ya lalace sai ya bayyana ga mutun nan abin da yake yi in kaga ana irin wannan rufa'idan to an samu mutane ne sun yi nisa daga barin abinda Allah ya ce abinda manzo Allah ya ce to sai a rube musu ido a rude su da wannan amma abin da yake na shaytanu to an karanta alqur'ani lalacewa yake wani abin kuma saddabaru ne ba wai aljanu bane ba menene kullun dabara za a yi wa mutum dabara lokacin da wasu ɗan ɗariƙar rifa'iyya suka yi wa Ibn Taymiyyah ƙalubale cewa su ba bayin Allah ne su kaza suna shiga wuta suna ta kunna wuta su shiga su fito ba abin da ke musu Ibn Taymiyyah ce ni ma ku kunna ni ma ku zo ni ma zan shiga amma da sharadin za ku shiga amma da ni da ku in an kunna an zo kowa zai je wanka sannan ya zo shiga cikin wuta yace ai abu kaza kuke shafawa wanda shi yake hana wutar ta kona ku ce da haka ku zo ku yi wanka ni ma in yi wanka kowa ya kunna kai cikin wuta da amma bisi ba sai suka dauki saboda ya gano su kun ga nan ba aljanun bane dabara ce to irin wannan kuma yana nan ba sai irin waɗannan dabaru din to sai ga duk wannan ya saba da mu'jiza ta annabawa annaba suna zuwa da ayyuka bayyanannu shi yasa lokacin da annabi Musa ya zo Fir'auna ya tara waɗannan masu sihiri za su kalubalance shi su ne ake ganin manya-manya lokacin da suka jefa abin da yake hannunsu na sanduna da igiyoyi da mai sai ga su sun zama cizai amma takhayyul ne ba gaskiya ba ne ba macizan ba ne lokacin da annabi Musa Allah ya umarce shi jefa sandar shi da ya jefa sandar ta zama cijiya kuma ta bi waɗannan macizai duk ta haɗe su su suna gani suka san wannan macijiya ce ta gaske ba wai takhayyul ba ne irin nasu da aka kafin kowa ya wannan su suka fara sujjara suka yi imani da Allah saboda su suna da ilimin sun san wannan hakika ne ba wai irin ta su bace kuma ana gama kuma ta koma sanda to wannan Allah ne yake da wannan ikon amma dan adam sai dai ya khayyala ko aljani da ake ganin shi a wata hadisha ai kai yake wannan takhayyuli yana khayyalawa ne ya koma ko kuma wani sa'in shiga dabba suke zaka ji mabarauta suna bada cewa dabba kaza tana da kwari ko kura tana da kwari ko kaza yana da kwari shedanin ne suke shiga jikin dabba to su ne suke waɗannan abubuwa daban-daban ita dabba tana nan a dabbar ta inda ba shige ta ba za ta yi waɗannan abubuwan ba to in sun shiga cikin wannan dabba shi ne kuma yake ta firgita wani sa'in kuma su zama dabbar su yi abin da za su yi amma ba wani abu ne wanda yake daidai da mu'jiza irin ta annabawa to annaba sun zo da ayoyi bayyanannu wanda suke na fili ba wani inda a ciki mu'jiza ce da mutum ya gani ya san wannan daga Allah ne fa kafaru amma sai suka kafirci fa akhazahumullahu sai Allah ya kama su kamu mai tsanani innahu qawiyyun hakika Allah mai tsananin karfi ne shadidul iqab mai tsananin uquba ne ga wanda ya saba masa da haka nan a cikin wannan aya akwai jan kunne ga waɗannan masu ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kin yin imani da abinda manzon Allah ya zo da shi su sani fa babu wani abinda za su yi su kuma ta gurin Allah idan Allah ya tashi kama su ya kama waɗanda suka gabace su sun bi su ƙarfi sun bi su ma'ana raya kasa amma wannan bai sa sun tsira a wajen Allah ba Allah madaukakin sarki ya kama su da haka saba manzanni yana jawo azabar Allah kafircewa abinda manzo ya zo da shi yana jawo azabar Allah kuma babu wani mai karfi da yake sai ya kwace idan Allah ya kama shi sai Allah ya ce
wa laqad arsalna musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa hamana wa qaruna fa qalu sahirun kazzab
na'am daga nan sai Allah madaukakin sarki ya fara ba mu labarin irin annabawa da ya aiko da yadda mutanen su suka karyata su sai Allah ya ce wa laqad arsalna musa hakika mun aika musa bi ayatina da ayoyin mu wa sultanin mubin da hujja mabayyaniya ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa hamana da hamana wa qaruna da qaruna fa qalu sai suka ce sahirun kazzab ai mai sihiri ne makaryaci Allah ya fara ba mu labarin annabi Musa saboda mu ji misalai na irin abin da ya faru ga waɗanda suka saba wa Allah sannan kuma lallashi ga annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma ya mai bishara da cewa ƙarshen lamari dai shine mai nasara dan ga abin da ya faru ga annabi Musa kuma karshe shi ya ce nasara a duniya da ma lahira gaba daya Allah ya aika annabi Musa bi ayatina, Allah ya ce da ayoyin ayoyin Allah ya ambace su a wurare da dama, da Allah ya baki ambaci sanda ta mu'jiza da in yaje ba take zama maciji, ambaci hannunsa idan ya sanya akwai bin sai ya fito da shi yana yin haske ya zama kamar fitila ba tare kuma da hannun ya zama mai cuta a tare da shi ba, zai haskaka. Sannan kuma ga kuma ayoyi daban-daban da Allah ya nuna bani Isra'ila saboda sabawa abinda annabi Musa ya zo da shi su saba, Allah ya aika musu wannan, a aika musu jini, a aika fari, a aika kwari, a aika kwarkwata, a aika kaza. Allah ya ce mun aika shi da ayoyin mu. Sannan kuma ga ayat da Allah ya baki shar'iyya na littafin At-Taura, Allah ya ce mun aika shi da ayoyin mu wa sultanin mubin, da hujja mabayyaniya wadda take a fili ila fir'auna, zuwa ga fir'auna wanda shine shugaba a wannan lokaci, shine shugaba na garin Misra, yana mulkin Kiftawa da bani Isra'ila ma da suke wannan gari. Wa Hamana, da Hamana, Hamana shine wazirin Fir'auna, shine mataimakin Fir'auna a cikin abin da yake gudanarwa. Wa Qaruna, da Qaruna, Qaruna shine wanda yake kowa kudi a wannan lokacin, kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul Qasas, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa idh qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allaha la yuhibbu al-farihin. Allah ya ce mun bashi dukiya, wa atainahu min al-kunuz, mun bashi dukiya, ma inna mafatihahu, makullan dukiyar, latanu'u bil usbati ulil quwwa, suna zama masu nauyi, masu abin dauka da kyar a gurin masu karfi, jama'a masu karfi, latanu'u bil usba, usba jama'a ko goma ko tara ko adadin mayatinan kamar da Usman da mutafsiri suke bada, to makullan kudin suna musu nauyi, ba sa iya daukan su cikin kwanciyar hankali. Makullan kudin Allah ya ce da haka mun bashi, wa atainahu, Allah ya ce mun bashi min al-kunuz, ma inna mafatihahu la tanu'u bil usbati ulil quwwa amma idh qala lahu qawmuhu la tafra, to da haka Qaruna shine mai kudi a wannan lokacin. Anan zamu ga Allah ya ambaci Fir'auna, ya ambaci Hamana, ya ambaci Qaruna, alhali annabi Musa aika zuwa ga bani Isra'ila gaba daya. To amma waɗannan su ne jagorori, su ne masu mulki din, dan haka aka ambace su, ba wai dan sauran mutane su shiga ciki ba, sauran mutane sun shiga ciki. Sannan kuma ƙaryatawar da aka yi wa annabi Musa, waɗannan su ne jagororin ƙaryatawa, shi yasa anan Allah ya ce faqalu, suka ce, sauran mutanen ma sun ƙaryata amma su ne jagorori, suka ce sa'irun, annabi Musa suka ce mai sihiri ne, saboda a lokacin su sihiri ya yadu ya zama na shine wani ilimi da ake tinkawo da shi, da haka da annabi Musa ya zo da abin da suka ce mai sihiri ne. Kazzabun, kuma suka ce mai yawan ƙarya ne, ƙarya yayi wa Allah madaukakin sarki, ba Allah ne ya aiko shi ba. Waɗannan kalmomi haka sabire suka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kazalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bi. Allah yace haka nan waɗanda suke gabanin su, waɗanda suke gabanin waɗannan kafirai na Makka, su ma ba wani manzo da yazo face sun ce mai sihiri ko mai taɓin hankali. Allah yace atawasaw bihi, sun yi wa juna wasiƙi ne, yadda kowa yake faɗa irin wannan kalma. Allah yace bal hum qaumun saghun, bari dai su mutane ne masu ƙetare iyaka. Da haka da wannan hujja ta zo musu, sai suka ƙaryata, suka ce sahir, mai sihiri ne, kazzab, kuma mai yawan ƙarya ne. Da haka suna tuhumar ƙarya yayi wa Allah madaukakin sarki. Da haka suka yi karɓar wannan abin da annabi Musa ya zo da shi. Allah ya ce falamma ja'ahu,
falamma ja'ahu bil haqqi min 'indina qalu qutlu أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ.
نعم الله يشفى لما جاءهم بالحق يا إلهي ذو متلقسكية النبي موسى لنوهن شهارون mana ana magana annabi Musa amma tare shi da ɗan'uwan shi Harun, da yayin da ya zo musu da gaskiya, mini indina daga wajenmu, mana Allah ne ya aiko shi da wannan. Qalu, suka ce uqtulu abna allazina amanu ma'a, ku kashe ƴaƴa maza na waɗanda suka yi imani tare da shi, wastahyu nisa'ahum, ku kyale matansu, wama kaidul kafirina illa fi dalal. Allah ce kaidin kafirai da abin da suke shiryawa ba komai bane face yana lalacewa yana zama cikin lalacewa. Allah yana bayani yayin da annabi Musa ya zo da wannan gaskiya falamma ja'ahum bil haqqi min indina, yayin da ya zo musu da gaskiya daga wajen mu, mana annabi Musa ya zo da dalilai yankakku wanda suke nuna Allah ne ya aiko shi. To da haka ya baro qalu, sai suka ce Fir'auna da mabiyansa da Hama da wazirin shi da manya-manyan gari, sai suka ce uqtulu abana allazina amanu ma'a, ku kashe yaya maza na wanda suka yi imani tare da shi, wastahyu nisa'a, ku kyale matan. Wannan kisa na biyu kenan. Kisa na farko tun gabanin ayati annabi Musa aka yi shi, wanda Allah ya ba mu labari cikin suratul Baqara, cikin suratul A'raf da sauran surori, cikin suratul Qasas, da Allah ya ba mu labarin wannan. Wannan kisan a lokacin Fir'auna ya ji cewa za a haifi yaro wanda a hannunsa mulkin shi zai wuce, raka sai ta umarni a yi ta kashe maza, duk macen da ta yi huda in namiji ne sai a yanka shi, in mace ce sai a kyale ta, ita ma za ta rayu da cikin kaskanci. A haka aka yi annabi Musa, kuma Allah ya kare shi ta hanyar wa mahaifiyarsa wa'i ga yadda za ki yi da shi, ki je ba shi a cikin ruwa, kar ki ji tsoro, kar ki komai, Allah ce za mu dawo miki da shi kuma za mu sanya cikin manzanni. Ta karɓi wannan umarni, ta je ba shi cikin ruwa, ya tafi ta ce ‘yar uwarsa to ki bi a hankali kina lura, saboda yadda uwa take da ɗa. Da ya tafi aka tsince shi a gidan Fir'auna, kuma Allah ya sanya ƙaunar shi cikin zuciyar matar Fir'auna, ta ce a kyale shi, a sa’an yanfa’ana aw nattakhidhahu walada, ko dai ya amfane mu ko mai da shi yaro. Ya kyale shi kuma ya girma a nan, Allah ya aiko shi. To kun ga wancan yanka na farko kenan. Wannan bayan annabi Musa ya zo da gaskiya kamar yadda Allah ya faɗa a nan, ya yi kira wasu sun yi imani, to sai suka zo da wannan hukubar ‘ya’ya maza a kace su. Saboda ne idan aka bar mazan suna tayuwa suka haifi maza, to za su yi ƙarfi su samu fawa su samu iko, to da haka a kashe mazan. Wastahyu nisa'ahu, wastahyu nisa'ahu, ku kyale matan, kada ku taɓa su. Saboda ne sa yi mana hidima, sa yi mana aikin gida, don haka ku rabu da su. Sai zama nan an yayi sun ba da wannan umarni ne saboda ƙasƙanta su da kuma nuna cewa annabi Musa ma bai zo musu da alheri ba, kafin a haife shi an ta kashe su saboda shi. Yanzu ya zo an yazo da ya yi kira, kuma dalilin kiran shi ana ta kashe su shi ne suka ce uzina min qabli an ta'tiyana, suka ce an cutar da mu gabanin ka zo, wa min ba'di ma fi'tana, da bayan ka zo. Qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum, yace ku yi hakuri, ana dab ya kusata ubangijin ku ya halaka makiyinku, wa yastakhlifakum fil ard, sannan ya dora ku a bayan kasa. Fa yanzura kayfa ta'malun, ya ga ya za ku yi. Da haka wannan cutarwa da aka yi musu kenan, dan mai dan su canfa annabi Musa su ce ba alkhairi a tare da shi. Wa ma kaidul kafirina illa fi dalal, Allah ya ce sai dai kaidin kafirai ana aka bayyana shi, basu aka ce kafirai gaba daya, domin da Fir'auna da Hamana da Karuna da bani Isra'ila da kafiran da za su zo baya, duk wani wanda yake kafiri ne, to wa ma kaidul kafirina illa fi dalal, shi kaidin kafirai ba komai bane face yana cikin bata, ba wani abin da zai iya yi ba kuma zai yi amfani ba, kuma bai yi amfanin ba kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bayyana mana a cikin ayoyi da dama a cikin Alkur'ani. Saboda kurewar lokaci a nan za mu tsaya, sai Allah ya kai mu gobe, sai mu dora a kan inda muka tsaya. Abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu lada, wanda ya zama na kuskure Allah ya fi mana, ya ba mu ikon gyarawa, Allah ya karba mana abinda muke gabatarwa, Allah ya fi mana zunubanmu. Allah madaukakin sarki ka sanya mu cikin bayinka da zaka yanta cikin wannan wata mai albarka. Allah ka yanta mu gabarin wuta, Allah ka sanya mu cikin bayinka yan aljanna, Allah ka jikan magabatanmu, Allah ka ba mu zama lafiya a ƙasanmu da dukkan ƙasashen musulmi gaba ɗaya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.